أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لي من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. إلهي نظرت لك فانفعني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء جدك ورعايتك وأرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماس الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساكي سعدوا ركوة وانا مصلاشي ميتاران البركة inda muka taro domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu. Muna nan a cikin littafi na Shama'il Muhammadiyya, littafi da yake karantar da mu wasu daga cikin tabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Za mu shiga sabon babi. Babin yana farawa da kaman haka: babu ma ja'a fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. رواه الترمذي. وانم بابي شين بابنا 31 اشكو وانا لتابنا شمائل المحمدية كما وانم بابين زي مانا كراتوني أكان siffa ko ko yanayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sharuwa ko yake shan abin sha. Hadisi da ya fara zuwa wannan babin shine hadisi na 207 a wannan littafin, kuma aka ce a 197. Hadisin yana farawa da kaman haka: Imam Tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa malami na mai suna Ahmad bin Mani' shine ya karantar da ni wannan karatun, shi ma ya samu daga wurin malaminsa mai suna Hushaymun, shi ma Hushaymun ya samu daga wurin malaminsa mai suna Asim al-Ahwal, da wanin sama suka san samu ne daga wurin Sha'bi, shi ma Sha'bi ya samu ne daga wurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ke shine Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas yake cewa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama shariba min zamzama وهو قائم. كوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شاروان زمزم الهالي ينادي. من ذن صلى الله عليه وسلم يا شاروان زمزم الهالي ينادي. نفسنا قوايا كرنتا وصحابي سين من ذن الله صلى الله عليه وسلم تدم وضام ذومي كرو الشيعة جبا. كوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا شاروا أتي. من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ناس هم متين ذي شاروا so ya tama wuri ne ya zauna ko ya shashi a sauri. Sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu a nan wurin ya nuna wa mutane cewa da nayi a sharuwa a zaune ba wai ba wajibi bane, yanayin yanda ka sami kanka yanayin da zaka yi kenan, ko ba haka ba? Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi na farko ma a wannan babin aka nuna mana cewa ya ma sharuwa a tsaye. Zaka ga da yawa tun ana yara zaka ga iyaye sun hana mutum ya sharuwa a tsaye, zaka ce a kamari ba kyau. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ne cewa eh, ya dangance ne yanda mutum ya tsinci kansa akai. Akwai yanayin da zaka tsinci kanka ba zai kai ya zama ka iya zama ba, in ka zama ma sai sai ka zama wani abun kwatanci. To yanayin da irin wayannan laluroren haka ko ku uzurorin ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wannan ruwan na zamzam a tsaye din, kamar yadda dai zamu ga bayani daga baya. Wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito shi. Kaga Imam Bukhari sai ya kawo shi a babi na Hajji, littafin a aikin Hajji ne wannan abin ya faru. To idan kana son karo karatu ka rafi to maka fili, ka kalle yanayin yadda aikin Hajji yake. A aikin Hajji zaka iya tsugunawa, zaka iya zama, kaga ba zai yi ba kenan, ko ba haka ba? To kenan ya dangance ne yadda mutum ya tsinci kansa a cikin sa, haka ne mutum zai amfani da shi. Imam Nasa'i ma ya ruwaito wannan shi ma a cikin babi na Hajji din, kamar yadda Ibn Majah ya ruwaito shi. To kamar yanda Ibn Majah ma ya ruwaito shi, kuma wannan shine karshen hadisin. Hadisi na gaba yana farawa da kaman haka: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعبة بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وانا حديثي هنا فارا وراك معك إمام الترمذي يقول مالمينا نسونا قتيبة شيني كرن تدني وانا كراتم shi ma Qutaiba ya samu daga wani malamin sa mai suna Muhammad bin Jafar, shi ma ya samu daga wani malamin sa mai suna Hussein al-Muallimi. Hussein bin Muallimi ba mutaba karo da shi ba, wannan shine karo na farko da shi a cikin wannan littafin. Aka ce cikakken sunan shi shine Hussein bin Muallimi bin Zakwan. Aka ce fitani sai dai wani zaman yakan yi kuskure, an gani ko malamai da yawa sun yi karatu a wurin sa, Allah ya saka masa da alheri. Shi ma ya samu daga wani malamin sa mai suna Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib shi kuma ya samu daga wani mahaifinsa, shi kuma mahaifinsa ya samu daga wani kakansa. Kaga muhimmancin yin karatu wurin iyaye kenan, kaga ni ko? Yawwa. Amr bin Shu'aib, Imam Bukhari ya ce naga Imam Ahmad, kamar yadda naga Imam Ibn al-Madini, kamar yadda naga Ishaq, dukansu Ishaq bin Rahawayhi kenan ko, da sauran manya-manyan malamanmu suna kafa hujja da wannan bawan Allah Amr bin Shu'aib. Ya rasu a shekara ta 118 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babansa da aka ce Shu'aib, babansa shine Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Kaga kenan shi ma kakansa ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka ce sudukun amintacce ne, kuma malami da yawa sun yi karatu shi ma a wurinsa, yana daga cikin tabaka na uku daga cikin malaman hadisi, ilimin hadisi. Kakansa shi ne Abdullahi bin Amr, wanda shi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗan sahabi, mahaifiyarsa ma sahabiya ce. Ka gani ko? Wannan kaga ya tara da yawa. Kala radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya kara yadda a gare su. Kala ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيد إدان يانا إننا ناغ من ذن الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا. ناغ من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا شروا أتي كما ينا ناغ من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا شروا أزوني. رواه الترمذي. بيوانا يكي نونا منا وانا ينا نونا منا حلت شكو يا حلتا انكا سامداما كشاروا أتي ya halatta ka sharuwa a zaune. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitan mutun ya sharuwa a zaune, an gani ko? Manzon Allah ya fitan mutun ya sharuwa a zaune kenan. Wannan yana nuna mana halaccin sharuwa a tsaye koko a zaune din, an gane wannan. Amma ne musulunci ya fitan mutun ya sharuwa a mene? A zaune. Wallahu ta'ala alim. Hadisi na gaba yana farawa da kaman haka: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. رواه الترمذي. وانا حديثنا فارا وانا كما هكا. حدثنا علي بن حجر مال الترمذي يتي مال مينا ميسونا علي بن حجر شيني كران تدني وانن كراتن. Shi ma ya samu daga wurin malaminsa mai suna Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak ya samu daga wurin malaminsa mai suna Asim al-Ahwali. Asim bin Ahwali shi ne muka yi shi a baya ko hadisin na farko a wannan babu. Shi ma ya samu daga wurin malaminsa an Sha'bi, wanda yake shi ne Ash-Sha'bi. Shi ma Sha'bi ya samu daga Abdullahi bin Abbas, wanda dai dama marga mun yi wannan karatun kusan a baya. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa سقيت النبي صلى الله عليه وسلم ناشا يرد من زن الله صلى الله عليه وسلم من زمزم دقا روان زمزم فشريبا وهو قائم. من زن الله سيشا روان زمزم تن الحالي ينطعي من زن الله يزونا كاغنيكو كاغني من يشع بايا شوى ايكي غجنيكو تاكو غا ايكي غنجي كشي ذاك زونا ما ايوان اللوران فو اكبا كديك اللي يوم متانم تسكي ورنورا ايكي غنجي ko da baka je aikin haji ba ka gani a TV mutane ne sun fi 10,000 wani 10,000 ko yawa mala yawa aina wadai saboda hankalinka ya sauran kamowa da kanka eh a ce aikin haji mutane 10,000 ne ai kaga hankalinka zai ci kai to a yayin Najeriya ko su mushi haka ko ba haka ba to kaga yawan su kenan zai iya kaiwa 50,000 a aikin haji mutanen da ke zuwa aikin haji na'am miliyan ne go to kaga ni kenan to a wannan yawan taron mutane miliyan din sai kai ka zauna kaga wani ya taka kama dai shikenan dai inda ba kaddara ba sai ganka a lahira ko ba gaskiya ba Allah ya yafe mana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sha ruwan zamzam din a tsaye sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisin hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna abu quraib محمد بن علاء ومحمد بن عريف الكوفي قال حدثنا ابن فضيل عن العامش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتى علي بكوز من ماء وهو في رحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وانا حديث ينا فاروا ولا كما هكا امام الترمذي يتي حدثنا ابو قريب مالمينا من سنا ابو قريب شيني يكرنتد لي wannan karatin hadisi na 200 kenan daidai a wannan littafin kuma 210 حدثنا محمد بن غيلاني يكي شيما يسامو دغ محمد بن علاء عفوا با غيلاني با محمد بن علاء شيما محمد بن علاء يكي من سامو wannan karatun har ila yau daga wannan محمد بن طريف الكوفي محمد بن طريف الكوفي شي cikakken sunan shi ne محمد بن طريف الكوفي ابو جعفر aka ce amintacce ne ya rasu a shekara ta 200 da 40 da 2 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Muslim ya rawaito hadisan sa kamar yanda Abu Dawud da Ibn Majah duka suka rawaito karatun sa dukkanin su da Muhammad bin Ala da Muhammad bin Tarif al-Kufi suka ce dukkanin mu mun samu wannan karatun ne daga wurin wane Ibn Fudail ai Ibn Fudail mun samu karatun ne daga wurin babban malamin nan da ake kiransa suna Ibn Fudail ibn fuwaye shi kuma ya samu ne daga al-a'mash wani ne al-a'mash ba mu taba karo da shi ba al-a'mash cikakken sunan sa shine sulaiman bin mihran al-kufi daya ne daga cikin manyan malamai da ake ji da su a zamanin sa a tarihin musulunci ya rasu a shekara ta 148 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai da yawa sun yi karatu a wurin wannan bawan Allah angare ko ana abdul malik bin maisara shima amashin ya samu daga wurin abdul malik bin maisara abdul malik bin maisara mutumin kufa ne shi kuma amintacce ne yana daga cikin dabakan malamai na hudu a cikin ilimin wannan hadisin a cikin ilimin hadisi angare ko kaman kace aji mafi girma shine aji daya ko aji biyu aji uku aji hudu to shi yana aji na hudu ne a cikin ilimin hadisi manya-manyan malamai sun yi karatu shi ma a wurin sa an nazal nazal ba mutaba karo da shi ba nazal bi tashdidin nun ko aka ce sunan sa al-hilali mutumin kufa ne dan suba ya zama ina da cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma malamai da yawa sun yi karatu a wurin sa shi kuma ya samu ne ga sabra sabra mun yi karatu a kansa sabra yake cewa ata saboda yake cewa ata aliyu bikuzin an zo ma imamu ali da kuz me kuz shine ina kaman kace abinda ake dibo ruwa guga yawa kaman kace guga an zo ma da imamu ali guga ta ruwa min ma'in wa huwa fi rahba alhali imamu ali yana rahba in me rahba wani wuri ne wanda yake a garin kufa wasu malamai suka ce a ramba zai iya daukan haraban masallaci ma an gani ko zai iya daukan haraban masallaci fa kaza minu imamu ali sai ya karba wannan gugan kaffan sai ya kamfaci aha shin ya kamfaci ruwan da cikin tabin hannunsa faga sala ya dai sai ya wanke hannayensa wa man bada yayi kuskuren baki wastanshaka ya shaka ruwa wa masa wajahu wajahu ya shafa fiskansa wa dira'ai ya shafa hannunsa daga nan zuwa gwiwan hannu ka gani ko wa rasau kai ya kara shafan kansa summa shariba minu sannan sai ya kara shan wannan ruwa ya wanke kaba kuwa yayi shafan kunne kuwa kun gani ko ku ciya wannan abin da ya faru nan wannan kuna kara koma malami gane abin ba bana kara koma ka gani da aka kawo mai imamu ali wannan ruwan wannan gugan da ruwa ci sai ya kamface ta cikin tabi ka gani ko sai ya kamfara yanzu ya kamfara sai yaya sai aka ce faga sala ya dai sai ya wanke hannayensa ya kara diba ya kuskura ya kurkura baki ya kara shaka ruwa ya fice kenan sannan ya shafa fiskansa ka gani ko sannan ya kara wanke hannunsa aha daga nan zuwa gwiwan hannu sannan sai ya shafa kansa daga nan sai ya kara diba ruwa sai ya sha wannan ruwan da ya diba sai ya sa a bakin shi sai ya sha an yi shafan kunne ba ya shafan kunne ba an wanke kafa ba wanke kafa ba to barka shi sun mashari ba minhu sai nan sai ya sha wannan ruwan wa huwa qa'imun alhalin yana tsaye sun makala sai ya ce shi wane wane imamu ali sannan imamu ali sai ya ce haza wudu'u man lam yuhdi wannan ita ce alolan wanda yake da alola man lam yuhdi wannan ita ce haza wudu'u man lam yuhdi wannan ita ce alolan wanda yake da alola kuma haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haka nan naga manzon Allah ne ma yayi yana da alola kawai da yazo kawai sai ya kara diba da yayi yanda kuka gana yin nan haka manzon Allah yayi an gani ko yawwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wasu malamai suka ce wannan alolan an yi ishara ne zuwa gare ta kan cewa dama ai kina da alola ko to kenan wannan alolan da aka yi an yi ta ne a matsayin ƙara tsaftace jiki domin da ainihin alola ce wacce za a yi sallah da ita to sai an ƙara wanke har kafa da wasu malamai suka ce a'a dama san yana da alolan shi saboda yanzu ya ƙara yin ya ƙara yi sanyaya jikin shi ne kawai saboda haka da hakan kuma zai je ya ƙara yin sallah alolan shi dama bata karye ba ta farko yanzu ya ƙara yi shin wancan malamai na farkon suka ƙara cewa a'a to kenan dai ya nuna cewa dai wannan ya ƙara tsaftace jikin shi kenan ko ya wanke hannayensa ko ya ƙara gyara bakinsa ya wanke bakin aka shaka ruwa aka fice in akwai wani kure-kure ko da tsida ta fiskan aka ƙara wankewa daga nan zuwa nan aka ƙara wanke shi aka yi shafan kai sai suka ce to ya zama to an yi ta ne domin tsaftacewa an gane wannan ko an yi ne domin tsaftace shi shine malam yake cewa kaga duk wannan abubuwan da kaga an yi to an yi ne a nuna maka cewa shi shan ruwa a tsaye din in dai da yanda mutum zai yi to ba a so ya sha ruwa a tsaye in dai da yanda mutum zai yi illa an ruwaito hadisin da manzon Allah yake kada mutum ya yi in dai da yanda zaka yi ba sai ka sha ruwa a tsaye ba to kai sai ko ba yanda zaka yi sai a tsaye shikenan sai ka sha sai ka sha an gani ko shine ake kira karahiya ta tanzihi ko tanzihi ko wannan an yi karhanci ne ba wai haramci an gani ko da tanzihi shine karhanci hadisi na gaba hadisi na 211 ko 201 a wannan littafin yana farawa da kaman haka haddathna kutayba bin sa'id wa yusuf bin hammad qala haddathna abdul warith bin sa'id an abi asim an anas bin malik أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى rawahu Tirmidhi, wannan hadisin yana farawa da kaman haka. Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Utaiba shine ya karantar da ni wannan hadisin, shi ma ya samu ne daga wani malamin sa, kuma yake hanci Imam Tirmidhi yace na ƙara samu wannan karatun daga wani malami na mai suna Yusuf bin Hammad, wannan malami guda biyu ya samu. Wannan Yusuf bin Hammad din sabon malami ne, bamu taba jin shi ba cikin malaman Imam Tirmidhi, ko ba haka ba? Shine malami yace manto Yusuf bin Hammad din nan amintacce ne. Imam Muslim ya rawaito hadisan sa kamar yadda Abu Dawud da Isa'i da Ibn Majah duka suka rawaito karatun sa. Ya rasu a shekara ta 245 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala Imam Tirmidhi bai ce dukkanin su biyun nan suka ce sun samu wannan karatun ne daga wurin Abdul Warith, wani babban malami da aka yi shi a wannan lokacin. Abdul Warith bin Sa'id, Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan al-Basri, mutumin Basrani. Basra tana nan cikin yanki kuma na Kufa har ila yau. Ka gani ko? Wato lokacin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wawwatsu a duniya, da yawan su na farko wasu suka koma Makka. Kaga wasu suna nan a Madina ne. Ko wasu suka yi Makka, wasu suka yi Kufa, wasu a nan Kufan, wasu suka zauna a Basra, wasu shine suka yi Sham, wasu suka watsu shine har suka gangara har zuwa India da kake gani, har zuwa India da kake gani. Ko me sunan wannan sahabban ya kwanta mun? Akwai wani sahabi ma wanda kabarinsa yana nan, Sa'ad. Ko wani har shehu Ibrahim ne yake wake shi, ko yake cewa tayi duka Sa'ad. Ko to shi Sa'ad a cikin India ya jero su, wasu ba su tsaya nan ba, suka ce sai mun je mun kai wannan addinin har zuwa bangon duniya. Shi ne dalilin zuwan su China. Ka gani ko? Wasu suka yo nan haka, suka zo nan Masar, Egypt, daga nan wasu suka gangaro har zuwa nan Nigeria. Ko ba haka ba? Amma a Nigeria sai suka tsaya ta can haka. Ka gani ko? Suka tsaya yankin Maiduguri. Shi yasa kake ganin su ɓarayin Maiduguran Borno, za ka ga shuwa suna yin laharabci sosai, kusa kuma sosai ba mai kyau. Saboda mene? Saboda zuwan ne sun shi Uqba bin Amir, ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda zamanin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ya dai turo sa nan waje yake. To shine kaga an suka gangaro har zuwa nan Afrika dai gaba ɗaya da kake gani. To musulunci ya zo Afrika kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayu kenan. Musulunci ya gangaro har zuwa yankin mu na Najeriya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda Uqba bin Amir sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya gangaro zuwa nan Afrika, zuwa Najeriya, yankin kasar Maiduguri. Shine a wannan lokacin din da idan ka duba tarihi za ka ga an ce Maiduguri ba, ba ka ga an ce Borno ba, za ka ga an ce Kani ko Kani Empire. Duk wanda ke karanta tarihi zai ga wannan, ko Kani Empire. To wannan Kani to an shine ake kira Kani Borno ko? Ko ba haka ba? Ko Kani Borno. To shine ai suka gangaro har zuwa wannan wurin. To haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ta yaƙar musulunci, suka ce ba za mu zauna ba. Daga cikin su akwai Abdurrahman Niko bin Ala, na mun suka ce sunan shi. Akwai daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai suna yaƙar musulunci, suka zo wurin wani ruwa, aka ce kuma gaban ruwan akwai mutane, gashi kuma su ba su da kwale-kwale. Ka ce to yanzu ya biya abin yi? Wannan gaske sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ruwan ba bawan Allah bane. Aka ce bawan Allah ne? Yace mu taka shi mu wuce, dawakan mu ba za su nufe ba. Suka taka wannan ruwan haka da dawakan su, suka tsallaka har zuwa wannan ƙauyen, kuma suka yi suka isa da musulunci. Ko lokacin da nake karanta wannan tarihin 2008 kenan ko, da naga wannan abun har a bangon daki na sai na rubuta cewa sunan shi Ala bin Adrami, ko me sunan shi aka na rubuta. To sai babban sahabi ne aka yace in dai wannan ruwan bawan Allah ne, kuma aikin nan da zamu yi na Allah nan ne, kuma mu babu kwale-kwale a nan wurin, to da ka zamu taka wannan ruwan har mu je mu tsaya wannan sakon. Wannan ruwan kuma ba zai nisan da mu ba, saboda mu ma aikin Allah zamu yi. Kuma haka suka ji da taka shi, ta wuce an gani ko to aka sabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yadu shi wannan Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan al-Basri mutumin Basrani ka gani ko aka ce Hafiz yana daga cikin wayanda suka hada tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miliyan daya ta haddace amma mu yanzu Allah mun ci wa Allah ka yafe mana dariya suna yayan kwallo ne da yanzu kaga matasa a rika lissafo mana in mutum ba dan kwallo bane za a ga zai rika lissafo maka sunayen yan fina-finai akwai su alinuhu akwai mai jita akwai mai kararrawa akwai duka za a ga mutanen mu duk san haddace amma sabon manzon Allah ba haddace sunayen su ba hadisai ba mu haddace da yawa da ka taba mutum zai gaya maka ai haddace hadisin manzon Allah wanne ne inda mana amal bin niyyah to kaga mazaje kaga wasu anan su suna haddace hadisai na manzon Allah miliyoyi ne ko wannan ba shi bane mutum na farko da muka faɗa da ya haddace hadisi miliyan daya ba shi bane na farko kuma ba zai zama na karshe ba aka ce kana fasihan Allah ya bashi kuma fasaha na iya magana fasaha na iya magana ka san ita magana iyawa ne ko za a samu mutane guda biyu za su yi magana iri daya amma sai kaga an fahimtar da wani ko ba haka ba iya magana tana da tasiri a rayuwar dan adam idan ka zo kai magana a wani wuri za a baka kudi idan wani ya zo yayi magana a wannan wurin shi kuma zai sha duka ko ba haka bane aha Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to magana iyawa ne shi yasa zaka ga ko turawa suna faɗa manner of approach it matters akan komai wai yanayin yadda zaka yi ma mutum magana yana da matukar muhimmanci akan komai ko yaron ka ne in ka mai magana gatsai sai kaga wani sabani kuma ko ba haka bane wani malamin mu yake gaya mana yace wata mata a ingila yarinyar da ta ciyo kwalliya sai ta sanyo dan milinin dan kitin nan sai ta zo cewa maman za ta fita sai maman ta yace mata haba wanci ai irin ki bai kamata ta fita haka ba ce sarauniya ce sai ta waigo ta kalla maman ta ce kwarai ke sarauniya ne sarauniya kuma ba ta fita haka baki ji sunan ki ba Elizabeth me sunan sarauniyan garin ne ce Queen Elizabeth kuma ta ce sarauniya ne sarauniya kuma ta fita duk jikinta a waje ta ce kuma haka ne mama sai ta koma sai ta canza ta kawo kaya sosai ma ta ce what my queen ka ta sarauniya amma da an kika tafiya ka bara a mutunta taki ba to yanzu da ake da ta ganta ta sanyo wannan dan mininin kitin ta fara tsine mata kaga la'ananniya lalatacciya zan canza bara canza to da haka ko kai ne kake da yaro sai ka rika sanin wani irin lafazi zaka ga ya ma yaron lafazi yana da matsar tasiri a cikin magana ko ba haka ba sai ka Hausawa suke cewa ita magana zaran bu zaran ko zaran buru shi in ta fito ba za ka iya mai da ita ba ba za ka iya ba ko za ka ke nan na kuma baki ke yanka wuya to za ka duk abinda za ka faɗa ka tauna shi haka ma musulunci ya ce duk abinda za ka faɗa ka tauna shi ba za ka yi bitan shi a cikin ƙwalwanka yanzu wane idan na kalle shi nace mai duk unguwan nan babu mummuna kaman shi me zai biyo baya ce kaman ba za mu kwashe ta dadi ba ce to kaka faɗa shi kenan ka tsira amma ka mulmulo mai ba shi kenan sai yace to ba laifi ba laifi sai ina mala yace bi ya ce ai ta fara da shi ko guda da shi yani shi kana yankowa ko sai ka ga ya maka itace mala ko haka ba sai ga ana ci ba san wanda ya duka malam ba ba a san wani an kai malam asibiti an zo an malam dinke malam kaga lamari da ya bace saboda ka duk abin da zaka faɗa ka tsaya ka tauna shi aka musulunci ya ce Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kana fasihan, ya iya magana, baya faɗan magana kawai, duk maganan da zai faɗa za ka tana da fa'ida, tana da ma'ana kuma. Sai da haka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tun karatun muna yara ko cewa wanda yake imani da Allah da ranar lahira in zai yi magana aha ya faɗa alheri ko ya shiru duk abinda zaka faɗa in ba alheri bane kai shiru kawai ba ruwanka da gutsurtso ma babu abin da ke halakar da mutane yanzu kaman gutsurtso ma tsutsu Allah ya yafe mana kana fasihan mu'raban aka ce gashi salihi ne sai dai matsala daya an jefe shi da kadariya masu cewa komai kaddara ne kawai Allah ya hukunta masa ya an jefe shi da wannan yana da irin wannan fahimta shine matsalar shi kawai cewa an kaga mutum ya shigo ɗakinka ya sace maka dubu ɗarinka to kace shi haka Allah ya kaddara maka zai maka fata shi kira ka kace je ka abinka kaddara ne Allah ya kaddara masa wannan fahimta za ta yi aiki a nan garin kuwa eh ai ba za ta yi ba a nan garin eh wala mun ga za ta yi ba za ta yi ba Allah ya kaddara ka shigo daki na kuma ni ma yanzu Allah ya kaddara za ka sha duka eh Allah ya bi mana Allah ya bi mana da kaga irin wannan yana da cikin kuskuren wannan fahimtar shine Allah subhanahu wata'ala bi ko Allah subhanahu wata'ala wai ba zai iya azabtar da mutum ba domin a fahimtar su ai Allah ne ya kaddara maka kai sako to tunda Allah ko ya kaddara maka kai sako kuma har kai saban sanan kai mutu kuma Allah ya saka a wuta wai in Allah ya saka a wuta ya galance ka kaga wannan ai fahimtar hadari ce sosai to Allah ya fi mana Allah ya fi mana ya rasu a shekara ta 180 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bi asim al-basri shi ma mutum basrani duk dai kilan nan wuraren kufa din ne ko aka ce al-basri sunansa sumama wasu malamai suka ce a sunansa khalid bin ubaid al-ashki kuma muslim da sauran malamai kamar su imamu nisa'i da abu dauda duk sun ruwaito karatunsa shi ma ya samu daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine anas radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yatanaffas bil ina'i salatan idha shariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin numfashi so uku idan ya sha abin sha an gani ko yana yin numfashi so nawa so uku idan ya sha abin sha kamar misali wannan ne kofi idan ka dauko karkai kwal 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 ba sallallahu alaihi wasallam ya sha kwal 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 sai cire sai yin numfashi me wakan a cikin abun kofin naka ka rika sha kana yin numfashi sai manzon Allah in ya sha sai ya cire sai yin numfashi sallallahu alaihi wasallam sai yin numfashi kamar su uku sai ƙara dagawa sai ya sha an gani ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma kaga mutanen mu ai da yawa Allah ne ya yi mana ko Allah ya yi mana ka gani ko wa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa huwa amrun wa aura shine ya fi tafiya kuma ya kosarwa yin haka zai sa ya tafi me ko wannan nabibi har ma mutun zai yi kwarewa ko waran kafa kai kai ta kwalkwalan abu zai iya abin nan ko Allah ya yi mana rawahu wani aha wa ma'ana amra ai aswag shine yafi kishuwa kuma yafi kosarwa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin kamar yadda sauran malamai irin su abu dauda muslim nisa'i duka su rawaito wannan hadisin hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna aliyu bin ashrami qala haddathna isa bin yunus عن رشدين بن قريب عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين هذا شيء غير ممكن وانا حديث هنا فارا وانا كما هكا امام الترمذي يقول ما لم ينام سنا علي بن هشام شيء كرنت دني وانا كراتك شيء ما يفهم لغا عيسى بن يونس shi ma ya samu daga wurin malamin sa wani Rishdin ko bini Quraybin Rishdin bini Quraybin al-Abbasi Imam Bukhari yace yana da hadisi wanda akwai matsaloli a cikin su baban sa shine Quraybin bin Abi Muslim al-Hashim al-Madani mutumin Madina ne bararran bawa ne ma'ana intaccen bawa ne na Abdullahi bin Abbas Imam Zahabi yace wasu daga cikin malamai sun inganta shi in cewa magana da Imam Bukhari yayi cewa yana da hadisi munkarai to a wurin shi ne mu malamai wasu da shi sun ce a ingantacce ne ka gani ko kun ga irin abin da muke magana tun a masallaci ko Imam Bukhari zai iya cewa wani yana da matsala duk masaran malamai su ce a sai a wurin kanike da matsala mu a wurin bai da matsala an gani ko Allah ya bi mana ya rasa shekara ta 78 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daga baban sa shi kuma baban nasa ya samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ma da shi da baban nasa kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idan shariba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha abu tanaffasa manzon Allah yana yin numfashi marrataini su biyu ba wancan hadisi da muka gama ya ce sau nawa so uku to wannan ya ce so biyu kaga dai ya dangance ne yanda mutum ya sama kansa ko ko yanayin yanda kake da sauri ko kishirwa ke damun ka yanda zaka sha ruwan ko kake kwal 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 kace kwal 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 kace kaga kamar yanda yara suke yi su ka fara kwal 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 har sai sun ji sun koyi su ce kyat tukunna a to kai kanka kai tunda ka zo karatu ka ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga wani hadisi din na kan ba kawo shi a cikin naku ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafin nasa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tashrabu wahidan ka shurbil ba'iri kada ku rika shan ruwa kamar yanda raƙumi yake shan ruwa su daya ya raƙumi yake shan ruwa raƙumi idan ya tsoma bakin sa a cikin ƙwarya ko a cikin rafi ko a cikin abin sha yana cirewa idan daga kan haka in ya taba ruwa tsun 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 zai ji tsotsa ko ba haka ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai musulmi da kike sauraron mu ke musulma da yake sauraron mu yanzu in kin tashi zaki sha ruwa kada ki kafa kwallu 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 kaman yanda raƙumi yake sha haka manzon Allah ya faɗa walakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishrabu matna usha kwal kwal so biyu wa salata koko so uku wa sam sanan ku ambaci sunan Allah subhanahu wataala idan antum sharabtum yayin da zaku sha ruwan idan lokacin da ka dauko kwaryan naka zaka sha sai ka ce mene bismillah ka gani ko in ka ce bismillah sai a baka ladan ambatan Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abinda zaka sha din wa ahmadu idan antum rafa'tum sanan ku gode wa Allah yayin da kuka zaki da sha ruwan me zai faru yanzu ai mun yi wani hadisi a makon da ya gabata shi wannan ko yawa sanan lokacin da kuka cire ƙwaryan ku ko shi to ku ce alhamdulillah sai Allah subhanahu wataala ya yi sanya albarka a cikin sa sanan kuma ya sa wannan abin ba zai cutar da kai ba Allah ya ba mu ikon gyarawa ba ka wannan hadisi a cikin littafin ku ba na sani ko mu je gaba hadisi na gaba yana farawa da kaman haka ce haddathna ibnu abi umara قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن جدته كبشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من اربه معلقه قائما فقمت الى فيها فقطعت كما من يقول رواه الترمذي wani hadisin zai kara nuna maka girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin girman nasa wani hadisi yana farawa da kaman haka inji Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Ibn Abi Umar shi ya karanta da ni wannan hadisi shi ma ya samu daga wurin malamin sa mai suna Sufyan shi ma Sufyan ya samu daga wurin malamin sa mai suna Yazid bin Jabir ad-Damashqi mutumin Damashqan ko mutumin Damashqan aka ce sikan kuma amintacce ne ya rasu a shekara ta 133 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manyan malamai tarwaito hadisansa kaman su Muslim Abu Dawud da Imam An-Nisa'i shi ma ya samu daga wurin malamin sa mai suna Abdurrahman bin Abi Amrata. Abdurrahman bin Abi Amrata ba mu taba karo da shi ba, wannan shine karan mu na farko da shi, mutumin Madina ne. Imam Bukhari yace alƙali ne, ka gani ko alƙali ne, an haife shi a zamanin mulkin Al-Mustafa, an haife shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, an gani ko an haife shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine zai dauke mu zuwa wani karatu na daban, wane ne sahabi ko an haifi wannan dai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an ce ba sahabi bane. To wannan shine zai dauke mu wannan matsalar wane ne sahabi yanzu. Malaman musulunci sun samu sabani da mun yi wannan karatun a baya cewa sahabi, malamai sun samu sabani. Malamai na farko suka ce sahabi shine wanda ya karɓa musulunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yadda Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne ko da bai ga manzon Allah ba. Wannan shi ne zancen malamai na farko. Malamai na biyu suka ce sahabi shine mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi. Ka gani ya rayu zamanin manzon Allah kenan ko, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya ga manzon Allah. Suka ce wannan shine sahabi. Malamai na uku suka ce Allah ya saka muku da alheri, sahabi shine mutumin da ya rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kuna minti kaɗan ne. Ka ce wannan shi za a ce masa sahabi. An gani ko, domin ka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa, to suka shigar da cewa yawa da ya yi imani da manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam, masha Allah na faɗa shi. Suka ce wannan shi ne sahabi, domin yanzu mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nesa sai ya koma garinsu sai ya ce manzon Allah ya ce, ya zauna da manzon Allah har ya ji abin da daga bakin manzon Allah, kaga ba za a ce mai sahabi ba ko ba haka ba. To wannan shine sabanin malamai akan wane ne sahabi. To daga nan kuma zamu shiga wata mas'alar, to yaya za a yi da yara ƙanana da ake kawo su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya tattauna da biyu ya sa musu a baki, su an haife su dama a cikin musulunci ko gashi suna kan mangoyo, to ya kenan dan dai masu balaga ba ko ba haka ba. To yaya za a yi da wa'annan? Wasu malamai suka ce ƴan har wa'annan yaran suka tasa suka yi wayo suka rikici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wayansu, in an ce ka ga manzon Allah sai ina ganshi, suke za a sanya su cikin sahabbai kawai, ba za a ce wai sai sun kai shekaran balaga sun kai ba za a sha. In dai har sun yi ta'akkuli cewa wannan manzon Allah ne, shikenan kawai su sahabbai ne. Sai akwai yaran da su kuma dab da wafatin manzon Allah ne aka haife su, su kuma ba su abin nan ba, kace to sai ayi yin su kada su kawai sai ya sanya su a cikin sahabbai. Wasu ma ne sa gana ba za a sa su ba, tunda ba su ka san hankalta ba akan wani ne manzon Allah. To wannan dai matsala ne wanda za ka ga malamai dai ana ta tattauna ta, mun faɗa ne a nan kada ka je wani wuri kaga abin ya wannan ko. An Abdurrahman Ansari aka ce an haife shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai zama cikin sahabbai ba, dama maganar da ya dauke mu kenan ko. Malamai da yawa sun rawaito abin nan karatunsa. Shi kuma ya samu daga wurin kakarsa. Wace ce kakarsa? Aka ce kakarsa ita ce Kamsha. Ita wannan Kamsha din ba mu taba karo da ita ba. Ita ce Kamsha bintu Thabit al-Ansariya. Ita mutumiyar Madina ce. Ukhtu Hassan ita ƴar uwar Hassan ne, Lahasuba. da ita da Hassan din duka sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hassan ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda har yake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waƙi, yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo sosai. Yana kaga ana yabon manzon Allah yanzu ko? To bambancin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yanzu da lokacin mancan, kaga zamanin can ba a sa kaɗe-kaɗe ko ba a sa kaɗe-kaɗe. Shi Hassan ɗin har a masallaci kawai sai ya zauna ya ce yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin waƙoƙinsa yana shahararru ko? Ita ce agarra alayhi linnubuwati khatamun min Allah min nurin yaluhu wa yashidu وضم إلى وسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد وشك له من اسمه ليجله فضل العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وينك تم شهر رواك حسان بن ثابت أنقلكوا حسان بن ثابت إن نعم أنا أذنى شيء ما أبى مزعل الله زمان سأنا كده sama ya akwai kuma inda aka yaba manzon Allah zamanin nasa aka yi kidan ko kowannan shahararren waƙan nan salam albadru alaina min saniyatil wada wa tabashkuru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'uth fina jida bil amri muta ko jida ko wannan dai waƙan aka ga an tiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana buga wannan abin kaman ne kama da bandirin nan ko ana bugawa ana dala albadru alaina bil ittifaq wa ya imani cewa haka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana buku ga wannan abu. To bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkan ne sabit sai ci gaba da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai na ba kai da kake son ka yabo manzon Allah ka yabe shi ko yabe shi. Shehu Ibrahim Aniyar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ci dukkanin wani wanda ya yabe shi. Duk da hadisin da aka faɗa akan wannan hadisi ne mai rauni, to amma dai karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce mu ko yabo yana daga cikin alamar kiyayya ne, alamar menene? So to tunda ko kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin ta Allah zai cece ka. An gani ko? To bayan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan ya zo masallaci ya zauna ya tarere yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yabon manzon Allah sai ga sayyidina Umar ya shigo masallaci. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya ga Hassan yana rera waka ya zo gaban shi ya zazzare ma Hassan ido ne ki ne gani bi cewa ya daina cewa Hassan ka daina yabon manzon Allah kage inda sayyidina Umar yake da zabi ko. Isa san sai dawo kai ya kalle shi ya ce mai na kasance ina rera yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan masallacin a lokacin da wanda ya fika yana nan ma bai taba hanawa ba. To da kace sai Nauman sai dake shi da aka kin sai san in zamanin annabi kana yin wannan abu bai taba hanawa to ni awa to haka bayan Allah ki ko ba shi bane wata rana sai na Umar ya taba yanke shawara za a yanke sadaki ko kada sadaki ya ƙara wuce kuɗi kaza. Wata malar ce sayyidina Umar kai awa kuma Allah ya ce a raka bamu manyan kuɗi a matsayin sadaki sai kuma kana ƙoƙarin ka rika yankewa. Sai ta jami'a ko wa ake ta ƙida wannan in tsara wani a rotun musulmi yana zaujin makana zaujin wa ake ta ƙida wannan in tsara fara ta kuzu min mushaya ta ce Allah ne ke cewa ba mu kinta manya-manyan kudade a matsayin sadaki kai yanzu ka zo ka ce za ka yanke mana wa raka ba mu 2,200 kana kai awa ya ce a kowa yana fahimtar addini kowa ya bu sayyidina Umar fahimtar addini saboda haka yanzu a taba mata kuɗi sadaki da yawa mallam taba shi kiran sai aka ci gaba da baya. To haka bayan Allah suke da zaran an musu gyara sai su ɗauka baya daga cikin ɗabi'an mutum na ƙwarai ya yi kuskure a gyara masa ya ce shi ba zai gyara. An gane wannan Allah ya fi mana kai da ka zo karatu ko kai da kake sauraron mu ko kai da ke sauraron mu da zaran kin yi kuskure ko kai kuskure har aka ga ya maka cewa wannan abin kuskure ne ga yanayin yadda addini yace to karba hannu wuzi ta gyara an gani ba tare da kai la'akari da wanda ya faɗa maganan ba shi musulunci ba yana lura da waye zai faɗa maganan bane a'a menene source din maganan menene madogaran maganan menene tushen maganan Allah ya ce annabi ya ce shikenan musulunci ya ce kawai shikenan ba ruwan da cewa ai yaro na ne yaro na yazo ya ce wai a makaranta an ga musu ƙarya babu kyau cika Allah yaro ne na kurbu da shi da shi mu ne zamu kenyi ƙaryan nan ko da kadan kadan ne a ka kace haka waye san shi a makaranta kai ka san shi a makaranta domin mene ya koyi kyawawan ɗabi'a na musulunci to yazo gida yana ga ya maka cewa baba a makaranta an faɗa mana ƙarya babu kyau ka shi kai a kai sai kuni a ka gane wannan akwai ci baya ko Allah ya ce mana ita kamsha din nan yar uwa ga Hassan bin Thabit take cewa dakala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam wata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo inda nake fashariba min irbatin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a cikin tanki ko ya kuke kiran shi a Hausa wani abu da ake yi na ruwa ake ratsewa a cikin bango tanki ne ko aka yi kiran shi ko kuma Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama sai ya sha ayaya a tsaye kenan ko kaga abun a tsaye a dama a cikin bango ake ratsewa ko ba haka ake ratsewa shi ba wai da suka tashi a kauye haka ko suke zuwa kauye za su ga irin abun da yanzu kauyen ma dai an daina yayin irin wayan abubuwa ko yanzu da yawa an daina yayin in da aka gan kama kai sai dauke ka wani irin ba kauyen kauyen to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidanta sai ya kama wannan abun sai ya sha ruwa a tsaye an gani ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha haba wa mu'allaka ka gani qa'iman a tsaye fa kuntu ila fiha sai na tashi zuwa ga wannan abun na tashi me tai sai aka ce fa qata'tu sai na yanke wannan gurin sai ta yanke mene wannan gurin kamar yanzu a ce bakin abun kaman ciyo din kaman misali kaman ciyo mazala ya sha ta wurin sai tashi sai ta yanko wurin da manzon Allah ya sha yawa lokaci zuwa lokaci sai dan dauko sai dan tsoka kayanta ce nan wurin bakin manzon Allah ya ni ma wannan tsotsa bakin manzon Allah inda bakin manzon Allah ya taba taba ka kalle inda ake san manzon Allah ake ganin girman sa kada ma wai ta bari wani ya zo ya shaya ko a ce ni sai ta yanko wurin sai ta rika tsotsai ta ma ka gani ko sallallahu alaihi wasallama me yasa malam yace tabtaji barakatu mawdi'i fami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi haka ne ba wai dan kita ba an gani ko ba wai kuma wai dan kyama ba ka san mu mutanen mu ne yanzu in ka sha ruwa da kofi dan wani yazo zai sha sai ya ga wai yana kokarin gongoge bakin wurin ko ba ku taba lura da irin wannan abun ba na ga wasu haka suke ko kamar irin dalibai din nan Allah ya bi mana ka gani ko ka mun gode Allah Allah alhamdulillah ko ka san lokacin dalibta malam ko idan a cikin gwagwa wani dan bidan wadata wadata haka an fito break ya dan so dan fanta fantan nan malam ko ba ga ba sai ya dan kurba ya dan kurba sai ya dan bummi kama sauran yan uwa sai ya dan shisha to wurin sha din sai ga wani wai idan zai sa a bakin shi wai sai ya goge inda bakin dan uwan shi ya sha shi ma yana gama sha aka miga ma dayan shi ma sai ya dan goge malam ka gano irin abin da nake magana ko to haka za ka ga mutane suna yi to ita ba haka bane ba kyama bane ita tana haka ne domin samun albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ganin sai a kashe generator zai mutu ta yi haka ne domin neman albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ta yanke wannan wurin ma ka gani ko a rawan wani rawahu tirmidhi kamar yanda sauran malamai sun rawaito su sun rawaito wannan hadisin kamar irin su waki da suna imam tirmidhi da muslim duka sun rawaito wannan hadisin kuma ina gana abin da zamu yi dauka kenan a karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bani lada
wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliy zalik wal qadiru alayhi niman maula wa niman nasir wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in kuma babu sai mu je sallah kawai in akwai tambaya sai ayi tambaya babu kuma sai mu wa alaikum assalam wa rahmatullah sallallahu alaihi wa sallam. Now, ashatu mun bashi ne biljanna to suna nan su goma ne akwai wayannan hudun na farko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani go akwai kamar zaka shike nan akwai sayyidina Abubakar akwai imamu akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Usman akwai sayyidina Ali akwai Sa'ad akwai gasnan dai da yawa su goma ne akwai Zubair bin Al-Awwam akwai kuma wanne akwai Abdurrahman bin Auf akwai wa suna nan dai su goma din haka gaskiya ban haddace su a jere haka su goma ne dai wanda aka sani amma wannan guda goman da kaga ana faɗa wannan wanda suka zo a hadisi kwara ɗaya ne amma malaminmu Farfesa Ibrahim Ahmad Makari ya rubuta littafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda 100 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu albishir da shiga aljanna su 100 an buga littafin ban san an kawo ma Kaduna mana an kawo Kaduna amma aka muka nuna namu sauran yan uwa sosai an kawo Kaduna amma zai kai shekara 2 zuwa 3 haka zan yi magana an akwai saura zan yi sun magana an akwai za a ƙara kawo amma an buga mutane guda 100 da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi albishir da gidan aljanna in na ga littafin a cikin littafin na zan kofa ko gan shi wani tambayan wa alaikum salam to ai yanzu ba zan iya cewa ga yawan yakokan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ba amma za mu iya littafa wasu daga cikin su kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je yakin Badar ya je yakin Uhud ya je yakin Hunain ko amma Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ko wa yawma Hunainin idza jabarkum kasratkum falam tughni ankum shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je yakin Handak sai wanne wannan dai wanda nan ya tuna wani wanda nan ya tuna wa yanzu kenan an gani ko sallallahu alaihi wa sallam idan Allah yana zuwa yaki ne kawai dan ya nuna wa mutane kawai an gani ko domin ya ga dama Allah kawai zai ce Allah turo mala'iku sai ce Allah turo mala'iku mala'ikun kuma su yi yaki to amma kaga dole a nuna wa mutane cewa ana fita a abin nan a yi gwagwarmaya har Allah subhanahu wataala ya ba masu nasara da ta domin ai kaga duka babu yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ba yi nasara ba ko sai guda daya aka nuna ma duniya tarihi daraja shine yakin Uhud ai da farko musulmai suka yi nasara ko daga baya sai yaki ya zo ya kare ko ba haka ba to musulmai da yawa muna karanta wannan tarihin ba ma la'akari da meye ya faru a wurin har ya sa yakin ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wasu mutane guda 50 kada su kafo da kan dutse sai suka kafo da kan dutse to wannan sahaba umarni na manzon Allah shine ya kawo karyewar yakin dama Allah ya ga mana a cikin alqur'ani mai girma fal yahzaril ladina yuqarifuna an amrihi an tusibahum fitna aw tusibahum adabun alim abin da ya faru ke wannan shine abin da ya faru amma in ba haka ba baga abin da Allah yake faɗa ba yace bala in tasbiru wa tatqu wa yatukum min fawrikum hadha yumdirukum rabbukum bi 3000 min al malaikati mujri Allah yace bari in ji har za ku tabbata ku tsaya yanda kuke wayannan wayanda ba musulman ba su zo muku tanan dan aiko muku da mala'iku bi 3000 da 3000 da duk mala'iku ba mala'iku dubu ku Allah yake zan turo zo staya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kai daga karshe ma Allah subhanahu wa ta'ala yake zan turo mala'iku dubu biyar ne su zo su taya musulmai yaki saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kallaba saboda rahama ne har a hakan ma a turo mala'iku dubu biyar su zo su taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi rahama ne fa rahama ne domin da Allah ya ga dama malaika kwara ɗaya za a ce je ka taka su da kafa ɗaya duka kuma za a take su duka za su mutu ko ba ku sani ba ko daga cikin mala'ikun Allah ba akwai wanda kafan shi kwara ɗaya ta fi ƙarfin duniyan nan kafan shi kwara ɗaya to malam magajin haka turo irin wannan mala'ika to aka ga tashin duniyar matazo ke ko ba haka bane har mu kenan go to kaga Allah yana da mala'iku kala kala malam daban-daban ai ko a Qur'ani da Allah ya tashi sifanta mana mala'iku bai ce kanana bane sai kaga Allah subhanahu wataala yana cewa gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara mala'ikuna inda Allah ya ce tika tika ne masu ji da karbi ne ko kana san da girman mala'ika ka karanta kissan mutanen annabi lulu ko da gefan fuffike ba da gefan fuffike in ka daga kaza haka ko dan tabara za ka ga wani gashi guda biyu sun danyi tsini haka ko kuma lura ba to da wannan gashin kwara biyu ba mala'ika jibril yayyanka kasar garin annabi ludin gaba dayanta yayi sama da ita yuwe ke cifar da ita kamar Najeriya yanzu ka kalla girman Najeriya a ce an sa gefan bukuke an yanki Najeriyan gaba daya an yi sama ake ba karamin abu ne to haka mala'ika jibril yayi shine har Allah yake masa kirari ko menene zi quwwatin ba gane ayan ba zi quwwatin inda zil arshi makin zi quwwatin Allah yake cewa mala'ika ma'abocin karbi inda zil arshi makin muta'in sammamin wa ma sa'ibukum bi majnun shine mala'ikan dake da fuka-fukai 600 ko da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a surarsa ta mala'ika ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fuffucin shi ya dokare duniya gaba daya to kaga har a turo mala'iku ma su taya manzon Allah yaki akwai rahama ko ba haka ba akwai rahama ko akwai mutanen da Allah subhanahu wataala cewa yayi aje a musu mala'ika kwara daya ba yi musu ihu duka za su mutu ko wa ma'arun farsana ko wani ne cewa in ka sai hatan wahida fakanuka hashimil mutazir kara kawai aka ce mala'ikan ya je ma mutanen shikenan duka mutanen da suka musu kaga rahama ne ma aka turo mala'ikan ma wai su yi yaki kamar yadda mutane suke yi Allah ya fi mu Allah ya fi mu wannan Allah ya mana haka ne saboda ya nuna ma duniya cewa a ba da ka ce kai musulmi bane ku tsaya wayanda ba musulmi ba su suka kashe ku a fita za a yi a je a gwamza ko kuma dama yaki yana da dabi'a kwara daya yau kuke da nasara gobe wa'in shi ne ke da nasara ko Allah ya fi mu wa alaikum assalam wa rahmatullah almajiranka to Allah ya sa mu kana tambaya kala biyu bayani kake so to ba tambaya ba kenan to mu je dai a hurguje lokacin sallah to ai shine da yanda kaga ya faɗa manzon Allah ya kashe su ya kashe su shikenan abin da zaka sani ke kuma ina zuwa ka muce wannan wurin bana nan ka taba jiya cewa manzon Allah ya kisa banda nan ko a wurin yaki
kaji an ce manzo Allah ya kisa ko a wurin yaki dan Allah ƙara binciki kowa ya binciki duk littafin tarihi za ka karanto ba za ka zo ka ji an ce gashi nan manzon Allah yana kisa kuma a wurin za dai ka ga an fita ana gwagwarmaya da manzon Allah zubar da mutane manzon Allah ba ka ga yana yi fasa mutane za ka ga manzon Allah yana yi mutane kai musulmai ba guduwa ake yi a bar manzon Allah shi kaɗai kawai a tsaye har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga yana kirari sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ni annabi ne ba ƙarya ba ku dawo yana fasa kafire ma shine za ka ji Imam Ali yana cewa in wuta ta yi wuta ba dukkanin mu laɓewa muke yi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai manzon Allah nan gini ne ka toto haka amma ba ce sabai laɓewa suke yi jikin shi ba sai na alƙwara dai ba ka tsaya wai wannan annabin yaya yake ne to sanin shi ba sai Allah hadisi ne kuma ingantacce Imam Ali yace in wuta ta yi wuta a wurin yaki dawowa muke yi mu laɓe ba na laɓe ba mun laɓe Musa abban annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsara ma wani mu je gaba yaha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai tambayan ka akan ta ta taba shafan ka aha to ai an san kenan yanzu ma muka gama faɗa a cikin karatu shi sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam ai ce waye da ba dan Allah ya turo annabi Muhammadu ba to shi ma da bai san makoman shi ba shi da kanshi da bai san makoman shi ba zuwan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama yasa har ya san makoman shi ma ya iya samun nasuwa shine yaji Allah subhanahu wataala ma har ya bar shi yake yi yana cewa zai kuwatin inda bil arshi maki muta'in abin yi wa biyayya ne shi dukkanin mala'iku suna wa mala'ika Jibrilu biyayya muta'in yace samma amin sannan amintacce ne a wurin ji Allah amintacce duk wanda aka ce amintacce ne zai je wuta za a azabtar da shi yace zuwan ka ne annabi Muhammad na san wannan eh an san da aka bashi ke ka ji ke eh alhamdulillah mu je gaba wani almajirin ka sai ƙara sha to ka san shi karatu girma gare shi kuma yawa gare shi ni dai wannan fahimtar wannan karatun nashi ban kai wurin ba ban kai wurin ba ko ba gaskiya ba ban kai wurin ba malam yana tambaya ne cewa ya ji wani malami yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai sha ruwa yakan ce bismillah ko shine ya ce da sunan Allah shine ma'anar da bismillah din sai ya sha in ya kurba sai ya cire sai ya numfasa so ɗaya ko so biyu so uku sai ya ƙara cewa bismillah sai ya ƙara sha na biyu kenan yanzu sai ya cire sai ya numfasa ya ƙara numfasawa sai ya ƙara cewa to a nan ku sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya ƙara kwamfada sannan sai ya cire to ni wannan karatun ban kai ba ban san shi ba mu dai wanda muka sani shine in za a ci abu ko za a sha a ce bismillah ne su daya ko ba ka muka sani ba duk hadisan da muka karanto mu so ɗaya muka sani ko so ɗaya ne in mutum ya gama sha sai kuma ya ce mene alhamdulillah haka nan in abinci ne mutum ya gama ci sai ya ce alhamdulillah amma ni dai kan iyakan abinda na iya sani ban taba ganin inda aka ce haka ba gaskiya ilimi na da girma Allah ya nuna mana in akwai eh wallahi ta'ala wani tambayar sai ina ganin abinda za mu iya dauka kenan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce muna innahu waliyyu dhalikal qadir alayhi ni man mawla wa ni man nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.